الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin biyar ga watan Rabiul Awwal shekara ta 2435 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 6 ga watan 1 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kira shi da suna Mudatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi ne yau ba laifi ɗan tambayoyi suka iya gabata na'am
ana idan mutum ya shigo a ɗaya daga cikin gaban da za
a ya shigo mai na'am wai tambayar ɗan uwa ka shigo masallaci an tada iqamar sallah za ka shagala da yin tahiyatul masjid tambayar ka kenan menene hukuncin mutumin da ya shiga masallaci bayan la'asar ko bayan asuba zai yi tahiyatul masjid ko ba zai yi ba tare da cewa akwai hadisi sahihi wanda asalinsa na cikin muwaddata al-Imam Malik amma al-Imam Bukhari da Muslim sun rawaito shi a cikin ingantattun littafin wanda Abu Huraira Allah ya karama masa yadda ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada la salata ba'da subhi hatta taqulu ash-shams wa la salata ba'da al-asr hatta taghrub ash-shams babu sallah ingantacciya bayan asuba sai idan an kai wato guduwar rana kenan sai rana ta hudu ta dan dakwata haka nan babu sallah bayan la'asr sai rana ta bada to dan haka kasancewar tahiyatul masjid ba ta cikin nafilfilin da aka yi hanin yin su ko da bayan la'asar ko bayan asuba idan mutum ya shiga masallaci da nihin sama kamar yadda hadisi ne na Abu Qatada Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn manzon Allah yace idan ɗayan ku ya shiga masallaci to kada ya sake ya zauna sai ya sallaci sallar raka'a biyu ka'ida anan malamai suka ce wanda tahiyatul masjid take zama wajibi a kansa mutumin da ya shiga masallaci da nihin zama amma wanda kofar gidansa take liƙe da kofar masallaci ko kuma masallaci ne yake da kofa biyu ka shiga ta nan ka fita ta can idan ka maida hanya ce zaka ruka wuce ba maganar tahiyatul masjid dan ce ayi fala yajlis kada ya zauna kenan don haka ka'ida mutumin da ya shiga masallaci da nihin ya zauna to baya halatta ya zauna idan yana da arwalla dole sai ya yi sallah raka'a biyu dadin fa'ida ita wannan tahiyatul masjid ba ta kubcewa a sababin zama in ka manta ka zauna idan ka tuna tashi za ka yi kai ba ta kubce ba to don haka anan ita tana daga cikin zawatul asbab don haka magana mafi inganci kamar yadda malaman Shafi'iyya suke kanta duk wata sallah wadda take da digi ko mu ce take da sababi to wannan ba ta cikin hanin yin ta bayan la'asar ko bayan asuba. Kamar yanzu misali tahiyatul masjid, irin su sujudut tilawa, sujada ta karatun alqur'ani, irin su sallah ta istikhara, irin su ramuwar sallah, irin su raka'o'i biyu da ake yi bayan gama tawafi, wannan duka ba sa cikin hani bayan la'asar ko bayan asuba, duka zaka iya yi, har ma lokacin da rana ta kai tsakiya da lokacin da ta je fadawa da lokacin da ta je gudowa. An gane ko? Kamar yanda malamai suka tafi, duk wata sallah wadda take da sababi ba ta cikin wannan hani. Kenan sallar da take cikin wannan hani takanas baka tashi yin nafilfili ba sai bayan la'asar ko kuma sai bayan asuba, wannan baya halatta. An gane ko? Don haka kenan ramuwar sallah da mutumin da bacci ya dauke shi ko ya manta bai yi sallah ba, du'a irin wannan lokaci idan ya tashi zai iya yi da duk wata nafila wadda take da sababi. Na'am.
Madam, shin ina aka ba mutum abin da aka sato ya yi amfani da shi?
Wai ka san kayan sata ne, idan aka baka ya halatta ka yi amfani da shi tunda ba kai ka sato ba? Sai mu komo ka'ida ta Hausawa. Mai sayan kayan barawo shi ma barawo ne, wanda yake amsar kayan barawo a matsayin kyauta shi ma barawo ne, inda shi mai saya da wanda ke amsa a matsayin kyauta za su kyamaci wannan abin da ya sato, gobe ba zai je yi ba. An gane ko? Baya halatta. Ya gabata a darasinmu na jiya na Riyadus Salihin, fa'ida a ƙarƙashin hadisin da Abubakar Allah ya kara masa yadda lokacin da wannan bawa nashi ya kawo masa wani abinci bayan Abubakar ya ci, Allah ya kara masa yadda, sai yake tambayar shi, sai bawan ya ce masa ka san ta ina wannan abincin ya fito? Sai ya ce a, sai ka faɗa. Sai ya ce a jahiliya nama wani diba, alhali ban iya diba ba, na masa diba ne kawai don in yaudare shi, hankalinsa kawai na fuskanta na juya shi. To shi ne muka haɗu da shi a yau ya bani wannan abinci, ni ko na ga ya kamata in kawo maka wannan abinci ka ci. Abubakar da ya ci wannan abinci, wannan da ya ji wannan bayani na bawansa cewa abincin nan ya fito ta hanya haramtacciya, kai tsaye ya sanya yatsotsinsa cikin bakinsa ya amayo dukkan abincin da ya ci. To a nan malamai suka ce duk mutumin da ya zamanto sana'arsa sana'a ce haramtacciya, cin abincinsa haramu ne. An gane ku? Domin ka'ida ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gitta mana, yake cewa inna Allaha idza harrama shay'an harrama thamana, Ubangiji ta'ala idan ya haramta abu to ya haramta kudinsa. Don haka cin abincin barawo wannan haramu ne, duk mutumin da an san sana'ar shi sata ce, baya halatta ka ci abincinsa, baya halatta ka karɓi kyautarsa, kuma baya halatta ka sai kayan shi. Saboda cin abincinsa da karɓar kyautarsa da sayan kayansa, wannan ƙara taimaka masa ne akan cewa ya ci gaba da ta'addancin da yake. Ubangiji ta'ala ku ya haramta mana taimaka ma duk wani ɗan ta'adda, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ubangiji ta'ala ya ce kar ku taimaka ma juna a bisa ɗaukan zunubi da ƙetare iyaka. Duk abin da ka san in ka taimaka za a saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala a matsayinka na mumini, baya halatta ka taimaka, haramun ne. Don haka dai cin abincin barawo da ke amsar kyautar shi da sayan kayan shi, wannan duka haramun ne. Na'am. To ai kasar matsayinta daban, abu ne wanda aka sunnanta ma matafiye. Shi kuma jam'u taqdim da jam'u ta'khir mun yi bayani a darasin da ya gabata a cikin wannan littafi, lokacin da muka zo baban da ke bayani game da wato hada tsakanin salloli guda biyu. Don haka shi bai keɓanta ba da bulaguro, mai bulaguro yakan iya yin hada tsakanin azhar da la'asar ko magharba da isha, in ma ya yi jam'u taqdim ko kuma ya yi jam'u ta'khir. Haka nan ana zaune lafiya a gida akan iya yin su idan sababin yin hada su ya faru. Kamar yadda mun yi misali, irin su tsananin sanyi, irin su ruwan sama, irin su yini wanda yake na guguwa, an gane ko? Wanda yin kowace sallah a lokacinta zai zamanto akwai tsanani ga jama'a. Haka nan mutumin da ba shi da lafiya, haka nan mutumin da wani uzuri ya bujuro masa yana buƙatar ya gama wannan aiki, wanda yin kowace sallah a lokacinta zai zame masa akwai wahala. To wannan duka an ba su damar su hada salloli biyu masu tarayyar lokaci, azhar da asar ko magriba da isha, in ma su yi jam'u ta qadim ko kuma su yi jam'u ta akhira. Na'am. A? Waye tambayar ɗan uwa menene matsayin mutumin da ya falka bayan hudowar rana? Tahiyyar wannan raka'atul fajr zai yi da farko, sannan bayan ya gama ya yi sallar asuba, ko kuma sai ya yi sallar asuba sannan daga baya ya biyo da raka'atul fajr, shine kake nufi ko? Idan mutum ya falka bayan hudowar rana, a magana mafi inganci sai ya yi raka'atul fajr sannan kuma zai yi sallar asuba. Dalili akan haka shine hadisi wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suna kan hanyar dawowa daga wani gulaguro, sai suka yada zango a wani dawa. A wannan lokaci kuma lokaci ne na karshen dare, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya wakilta Bilal cewa ya musu kiwon hudowa alfajir. Idan alfajir ya hudo, ya falkar da su. Bilal Allah ya kara masa yadda da ya durƙusar da taguwarsa, sai ya jingine da ita yana nafilfilinsa. Ni za a yi shaitani sai ya zo yana daddaba Bilal. Bilal ya maida gabansa gabas yana sauraron ketowa alfajir. Shaidani ya zo yana daddaba shi sai bacci ya ɗauke shi. Bilal bai falka ba, shugaban tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai falka ba, ɗaya daga cikin sahabbai ba wanda ya falka, sai gumin rana shi ne ya falkar da su, sai da rana ta buge su. Umar Allah ya kara masa yadda ya zabura da wasu sauran sahabbai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce ku kwantar da hankalinku. Manzon Allah ya ce Bilal ya tsaya yana kiwon alfijir, amma shaitani ya zo yana daddaba shi. Manzon Allah ya tambayi Bilal kaka haka? Bilal sai ya ce ya Rasulullahi, Ubangijin da ya karbi rayukan ku shi ne ya karbi rayuwata, domin bacci ma wato karamar mutuwa ce, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce Allahu alladhi yatawaffala anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha da fadar sa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahatum bin-nahar. Manzon Allah ya bada labarin cewa ga yanda aka yi, Bilal ya tsaya yana kiwon ketowa alfijir, amma shaitani ya zo ya daddaba shi bacci ya dauke shi. Alama daga cikin alamomin gaskiyar annabci da manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin labarin abinda ya wakana ne yake, ba a gaban shi ba yake bada labarin. A lokacin nan manzon Allah ya ce maza alauta, a ketare wannan kwari domin akwai shaitani a cikinsa. Da aka ketare wannan kwari, sahabbai suka yi arwalla. Manzon Allah ya sanya Bilal ya yi kiran sallah, kowa ya sallaci raka'atul fajr sannan ya tada ikama, sannan aka yi sallah. Wannan shine dalilin da yake tabbatar da cewa jama'a in suna cikin tafiya, ko da lokaci ya fita, suka iya yin kiran sallah sannan su yi sallah. Kuma a nan sai da aka yi raka'atul fajr sannan aka tashi aka yi sallah. Saɓani ga malaman Malikiya waɗanda suka tafi akan cewa idan rana ta hudu ga mutumin da bai yi sallah asuba, ba zai shagala ba da yin raka'atul fajr, sallar asuba zai yi sannan daga baya ya ramuta. Wannan fa sun tafi akan ka'ida su cewa wajibi shi ake gabatarwa akan sunna. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala, muna cikin littafin da ke bayani dangane da hukunce-hukuncen zakka, wanda bayani ya gabata me ake nihi da kalima ta azzaka. Ma'anar kalima ta azzaka a Larabci wato shine daɗuwa da bunƙasa da tsarkakewa. domin Ubangiji ta'ala yayi alƙawarin duk dukiyar da ake fitar da zakka daga cikin ta Ubangiji ta'ala zai haɓaka ta kamar yadda yake cewa yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat da fadar sawama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khayrul raziqi. Sannan kuma ita zakka kamar yadda muka yi bayani tana tsarkake dukiya, tana tsarkake mai dukiya, kuma tana tsarkake waɗanda suke karɓar wannan zakka. Tana tsarkake dukiya domin ita zakka datti ne mutum yake tacewa ya fitar da shi daga cikin dukiyarsa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Al-Abbas ibn Abdul Muttalib dukiyar zakka ta iso Madina ya zo ya ce ya Rasulullahi a taimaka mu. Manzon Allah ya ce haba Abbas, yace inna alu muhammadin la tahillu lana sadaqa wa inma hiya wasaqun min awsaqin nas. Yace ni annabi muhammad sallallahu wa salamuhu wa barakatuhu alayhi da dangin sa yace zakka bata halatta gare mu domin zakka datti ne daga cikin datti wanda yake da jama'a, ma'ana dukiya ce wadda take wannan kazanta ce daga cikin dukiyar jama'a. Don haka Allah ya tsarkake manzon sa baya halatta da duk wanda ya danganta zuwa gare shi mu'minai baya halatta su ci dukiyar zakka, kamar yadda ƙarin bayani zai zo akan haka. Kaga anan kenan an tsarkake dukiya idan aka fitar da zakka. Sannan shi wanda ya fitar da dukiyar Ubangiji ta'ala na tsarkake zuciyarsa dangane da datti wanda yake na ruwa da kuma datti wanda yake na zunubi, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce khuz min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Sannan kuma su masu karɓar zakka talakawa ana tsarkake zuciyar su ne game da cutar ƙeta da hasada, domin duk wanda zai ɗauki zakkar shi ya bada ga jama'a to waɗannan jama'a ba abinda zai biyo baya game da wannan mai dukiya illa su da kauna, za su yi masa addu'a ta alkhairi, kuma za su yi ta masa addu'ar cewa Allah ya ƙara buɗa masa ƙofofin samu domin wannan dukiya kamar matsayin tasu ce. An gane ku? Don haka kenan su ma sun samu tsarkin zuciya, ba za su yi hasada shi ba, ba za su yi keta shi ba. To amma a shar'ance idan aka ce zakka, wato shine malamai suka ce haqqun wajibun ma'lumun fi malin makhsusin li ta'ifatin makhsusa fi waqtin khasin, wani haƙƙi ne wanda yake sananne wato na dole a cikin wata dukiya wadda take kifantacciya, domin ba kowace dukiya ake fitan mata da zakka kamar yadda bayani zai zo akan haka. Sannan kuma ita wannan zakka idan an fitar da ita ana sarrafa ta ga wasu jama'a kifantattu, wanda su ma bayani zai zo akan su, fuska ce takwas wanda Allah ya zano a cikin suratul tauba. Sannan kuma a lokaci keɓantacce, domin ba kowane lokaci bane ake fitar da zakka, akwai lokacin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya keɓance mana wasu a cikin Alƙur'ani, wasu a cikin sunna ta manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-hadithu al-hadi wa sab'una ba'da al-mi'a عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. مالن الله يجي كانسا كي تشيوا wannan hadisi ne na 171 daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fada ga Mu'az dan Jabal lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi nihin aika shi zuwa kasar Yaman. Mu'az dan Jabal kamar yanda bayanin ya gabata yana ɗaya daga cikin waɗanda suke gimshikai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ya fahimtar da su Al-Qur'ani da sunna ta manzansa, dan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shaida ce har zuwa kiyama ga Mu'az. Manzon Allah ya ce ku gaba ɗayan ku jama'a ta sahabbai wanda ya fi ku rabi tsakanin tsakuwa da fara azurfa, ya fi ku sanin menene dan dima menene dan kabewa, ma'ana wanda ya fi ku sanin halak da haram. Manzon Allah ya ce shine Mu'az, wanda yana daga cikin waɗanda suka haddace Al-Qur'ani tun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana raye, wanda kuma manzon Allah ya bada lasisin cewa duk mutumin da yake son ya koyi Al-Qur'ani gangariya ya koya daga cikin waɗannan mutane da manzon Allah ya zano daga cikin su akwai Mu'az bin Jabal, wanda kuma wajen fahimtar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba magana. Don haka manzon Allah da ya tankaɗe ya rauraye daga cikin sahabbai, manzon Allah sai ya zakuro shi sai ya aika shi zuwa birnin Yaman a matsayin cewa shine malamin da zai karantar da su addini, shine da'iya wanda zai ringa musu wa'azi yana kiran su zuwa ga gaskiya, sannan kuma shine alƙalinsu. An gane ko? Don haka ka'ida kamar yadda malamai suka ce haƙƙi ne akan shugaba ya zaɓi malamai waɗanda suka dudduga-dugansu suka tabbata, wato a fage wanda yake na ilimi ya tura su garuruwa domin su karantar da al'umma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika Mu'az. To kasancewar anan tarihi na ba akahu ila Yaman, lokacin da yayi nihin aika shi zuwa birnin Yaman, wannan kalima ta ba'atha asalinta dai an ciro ta ne daga alba'ath. Lafazin alba'ath yana daukan ma'anar al-irsal, ma'ana aika wani abu, kamar yadda kuma shine ma'anar sa'ana. Ash-shahid daga cikin al-Qur'ani kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu qawlu ba'athna, kaga ai ma'anar sa shine arsalna. Haka can cikin suratul Jumu'a yake cewa huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin huwal ladhi ba'atha ay arsala. Haka can cikin suratul Baqara rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. To sannan ma'anar sa ta biyu yana daukan ma'anar shine al-qiyam, ma'ana tsayawa, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke cewa alam tara ilal mala'i min bani isra'ila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykum al-qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bil zalimin wa qala lahum nabiyyuhum inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika al aya ash-shahid idha qalu li nabiyyin lahum ba'ath ay aqim lana malika, kaga ma'anar sa kenan ana alkiya. Haka da yace inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika ba'atha ay aqama lakum taluta malika. Haka idan ka koma cikin suratu Yasin qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun man ba'athana ay man aqamana. To dan haka anan shine yace hina ba'athahu ila al-yaman, lokacin da yayi nihin aika shi wato zuwa birnin Yaman. Wato shi birnin Yaman birni ne wanda yake gabar teku wato ta kudu daga cikin jaziratul Arab. An gane ko? Wannan birane an ambace su da cewa Yaman domin suna damar Ka'aba, kamar yadda ita Sham ba a ce mata ba Sham illa kasancewar tana hagunkin Ka'aba. manzon Allah sai ya ce masa innaka sata'ati qauman ahli kitab, wato lalle kai Mu'az zaka je ka samu wasu jama'a mazawwalin tashi. Idan aka ce ahlul kitab, lakabi ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rada ma Yahudawa da ƴan mushaw a wurare sun wuce a lissafa a cikin Alkur'ani. Duk inda ka ji Ubangiji ta'ala ya ambaci wannan lafazi, kamar yadda yake cewa ya ahlul kitab lima takfuruna bi ayatina wallahu shahidun ala ma ta'malu, ya ahlul kitab lima talbisuna al-haqqa bil batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun, wa kuma ya ahlul kitab lima talbisuna al-haqqa bil batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Abinda ake nihi anan sune Yahudawa da ƴan musha, don haka Ubangiji ta'ala yace wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. To galibin mazauna Yaman a wannan lokaci Yahudawa ne da ƴan musha, dan kada mu manta shugaban da yazo domin rushe Ka'aba dan mushaw ne, shine Abraha daga kasar Masar ta su, wanda a matsayin sa wakili ne na sarkin Habasha. To shine yace masa innaka sata'ati qauman ahli kitab, da sannan zaka je ka samu wasu mutane waɗanda suke mazawwa littafi, wanda Allah ya ba su littafi kafin manzanku. An gane ku? Domin su Yahudawa mabiyan annabi Musa ne alaihi salam, wanda annabi Musa kwa Ubangiji ta'ala ya turo shi da littafi na At-Taura. Ƴan mushaw mabiya ne na annabi Isa alaihi salam, annabi Isa Ubangiji ta'ala ya turo shi da littafi na Injila. Kenan anan shine malamai suka ce ya kamata mutum ya fahimci halayen jama'ar da zai je ya isar musu da safo. Kaga waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna masa cewa mutane ne waɗanda suna da wani abu na bulbuɗin ilimi. Kenan akwai shubuhuhi waɗanda za su iya fuskantar ka da shi duk lokacin da ka kiraye su, kenan ka san matakin da za ka ɗauka. Kaga karantar da wanda yake da wani bulbuɗin ilimi da wanda yake jahili ba ɗaya bane ba. Shi wanda yake da wani bulbuɗin ilimi, idan ka ce masa kaza a ɗan ilimin da yake da, yana iya ɗan soko maka wani abu wanda yake na shubuha, kenan dole sai ka tanaji hujjoji waɗanda suke masu gamsarwa. Don haka ya ce masa innaka sata'ati qauman ahli kitab, don Allah ya ce masa lalle za ka je ka samu wasu jama'a wato mazawwalin tashi. Sai ya ce masa fa'iza ji'itahum, manzon Allah ya ce in har ka je musu fadu'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah, ka kiraye su zuwa shaidawa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Allah da ya halicci samai da kasai da abin da ke tsakankaninsu, wa anna muhammadar rasulullah, kuma ka tabbatar musu cewa annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi jakada ne na Ubangiji ta'ala, wanda ya turo shi zuwa ga mutum da aljan tun ran da ya turo shi har zuwa kiyama. Manzo ne wanda yake gama duniya, duk koma wani jinsi kake, koma a ina kake raye, to baka da wani manzo face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Risalarsa risala ce wanda take kafa manzancin shi, manzanci ne wanda yake ya hada dukkan jama'a. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku as-samawati wal ard, al-aya ce ya ku jama'a, ni matsayina manzo ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala zuwa ga dukkan mutane gaba daya, sawa'an ba yahude kake ko ba nasare ko mawa kake, baka da manzo face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka can Ubangiji ta'ala ke cewa ya wannan ya ayyu inna arsalnaka kaffatan linnasi bashiran wa nadhira, ko kuma wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira, Ubangiji ta'ala yace ba mu turo ka ba illa kaffatan linnasi, face ga dukkan jama'a gaba daya, matsayin kana mai bada albishirar gidan aljanna, kuma kana mai gargadi da gidan wuta ga duk wanda ya kafirce maka, ya kafirce ma Ubangijin da ya turo ka. Haka kuma can Ubangiji ta'ala yake cewa tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira, don haka ita wannan aya ita ce take tabbatar da cewa ba ma jinsi bane ya'yan adam, hatta da aljan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayin sa munzo ne zuwa gare su, tunda in aka ce alamin abinda ake nihi anan shine mutun da aljab, don haka Allah ya saukar da sura ta musamman ita ce suratul jin, wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattauna da aljannu, haka kuma karshen suratul ahqaf. Don haka a hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa na rantsi da ubangijin da ya aiko ni da gaskiya, ko kuma na rantsi da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa, babu ɗaya daga cikin wannan al'umma ba yahude ko ba nasari ya mutu a ranar da ya mutu ba yi imani da abinda aka aiko ni da shi. Manzon Allah ya ce face sai wuta ta kasance ita ce makomarsa. Don haka can Ubangiji ta'ala ke cewa faman yakfur bihi min al-ahzabi fannaru mawqidu, wannan hadisi na cikin sahihu Muslim. To don haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna ma Mu'az wato aiki na farko wanda zai gabaci waɗannan jama'a shine ya kiraye su zuwa tabbatar da wannan kalima, shine yace fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah, ka kiraye su zuwa shaidawa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah. Shi lafazin an yashhadu an ciro shi ne daga al-ishhad, in aka ce al-ishhad shine ka tabbatar da gaskiyar abu tun daga harshenka har zuwa zuciyarka, kar a samu wani kokonto tare da kai. Don haka yana ɗaya daga cikin sharɗa na la ilaha illallah, dole sai mutum ya yi yaqini a wannan kalima da ya furta. Idan ka faɗa da harshe sannan zuciyarka ta yi yaqini game da gaskiyar wannan kalima, sannan kuma ka yi aiki da abin da ta kunsa, dokokin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta ma bayansa na yi ka yi na dinawa ka dina. An gane ko? Kamar yadda bayani ya gabata, la ilaha illallah tana da sharuɗa guda bakwai wanda ba ta tabbata dole sai mutum ya cika su, kuma duk wanda ke faɗar la ilaha illallah matukar bai cika wannan sharuɗa ba a lahira ba a duniya ba, ba a lahira ba ko a duniya ba za ta amfane shi ba. Kamar yadda Hafizul Hakami yake cewa wa bi shurutin sab'atin qad quyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yamtafi qa'iluha bi nutqi illa haythu yastakmiluha al ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu wasidqu wal ikhlasu wal mahabba waffaqaka Allahu lima ahabba. Bayani akan su ya gabata a darasin mu na tauhidi. To dan haka kenan anan mutun ya fada da halshinsa, sannan kuma ya kudirce gaskiyarta da zuciyarsa, sannan kuma ya yi aiki da abinda ita wannan la ilaha illallah ta kunsa. An gane ku? Don haka duk mutumin da ya fada da harshe bi kudirin gaskiyar wannan kalima da ya fada, wannan sunan shi munafiki. Kamar yadda munafikai sun yi la ilaha illallah da bakunansu amma ba su kudirce gaskiyarta a zuciyarsu. Don haka Ubangiji ta'ala ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumini yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Haka kuma idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Haka mutumin da ya yarda da gaskiyar la ilaha illallah a zuciyarsa amma ya ki fada, to shi ma wannan matsayinsa kafiri ne. An gane ku? Kamar yanda Abu Dalib ya yarda da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne na gaskiya, amma tsoron kar a masa Allah wadai a nuna cewa yayi kashin hakuri yake fadar la ilaha illallah. Don haka a cikin waƙarsa yake cewa wa laqad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laula al malamatu aw hadaru masabbati lawajadtani samhan bizaka mubina. Tsoron Allah wadai na jama'arsa ya hana ya furta kalima ta la ilaha illallah lokacin da manzon Allah ya nemi cewa ya musulunta. Su kafiran Makka sun tabbata kalima ce ta gaskiya, amma girman kai ya hana su su fada. Don haka Ubangiji ta'ala yake cewa innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun. In an shigar da su wuta, Ubangiji ta'ala zai ce dalilin da ya kawo su wannan mummunan mahalli, domin sun kasance a duniya idan aka ce da su ku ce la ilaha illallah yastakbirun, Ubangiji ta'ala ya ce girman kai suke ba sa fada. Wa yaquluna sai su ringa fada suna ba da hujjar cewa a inna latariku alihatina li sha'irin majnun, yanzu saboda wani mawaki wanda yake mai tabon hankali kawai zamu dena botar guma kanmu mu kama botar wani ubangiji da ya turo shi na daban to dan haka shine anan yace ka kira Yesu su shaida babu abun bauta busa cancanta da gaskiya sai Allah kenan su fada da harshen su su kudurce gaskiyarta da zuciya sannan kuma su dukufa akan aikata duk abin da ta kunsa ita wannan kalima tana da rukunai guda biyu shine annafi wal isbat idan ka ce la ilaha ka kure duk wani abun bauta a gaba daya ka ce ba wanda ya cancanta a bauta masa baka yadda da ibadar duk wani mai ibada wanda yake bauta ma wani abu da ka ce illa Allah ka tabbatar da cewa ibada gaba dayanta haƙi ne wanda ba wanda ya cancance shi illa Ubangiji subhanahu wa ta'ala mahaliccin samai da kasai da abin da ke tsakankaninsu la ilaha kenan mun kure duk wani abun bauta da muka ce illa Allah mun tabbatar da cewa ibada ta gaskiya cancanta ce ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yanda Ibrahim alaihi salam yake ce Ubangiji ta'ala ya hakai tuma da waiza qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani fa innahu sayahdi yace ba ni ba duk wani abin da kuke bauta masa koma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala illa allazi fatarani yace ba wanda zai bauta ma sai ba wanda zan bauta ma face Ubangijin da ya halice ni fa innahu sayahdi domin shi zai nuna mun hanya ta gaskiya kuma ya muna dace game da binta sai yace wa anna muhammadar rasulullah an gane ku kenan rukunin ta biyu annafi wal isbat kurewa da tabbatarwa sai yace wa anna muhammadar rasulullah kuma su tabbatar da cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne na ubangiji subhanahu wataala wanda shi ma ita ma wannan gaba tana da rukuni hudu rukuni na farko shine ta'atuhu fi ma amara yi masa biyayya game da duk abin da ya umarni in dai aka ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ayi to a matsayin ka na mu'mini kar a samu kai kawo game da kai take yanke wannan abu ka karba da hannu biyu kuma kai iya iyawarka ta'atuhu fi ma amara yi masa biyayya game da duk abin da ya umarni an gane ko dan haka ubangiji ta'ala yake cewa wa atiqu Allah wa atiqu Rasul kuma ubangijin ku da'a kuma manzon sa da'a dan haka dole ne mu yi masa da'a da'ar da zamu masa ba za ta taka burki a kansa za ta kisa zuwa ga ubangijin da ya turo mana shi dan haka yace man yudi'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim hafiza ta'atuhu fi ma amara yi masa biyayya game da duk abin da ya umarni wa tasdiquhu fi ma akhbar da gaskata shi a cikin duk abin da ya bada labari duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ko hankalin mu ba zai dauka ba to a matsayin mu nan mu ne dole ne mu gaskata kar mu yi amfani da hankalin mu ce wannan abu yaya za a yi hankali ya dauke shi iya abinda ake bukata mu zaman tura kumi da akala sai inda aka yi da mu duk abinda ya faɗa mu gaskata shi domin baya faɗar abu dangane da son zuciya duk abinda zai faɗa sako ne na musamman wanda ake turo masa ya isar ma da al'umma kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wa ma yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha da faɗar sa a cikin suratul anbiya qul inna ma unzirukum bil wahyi sannan rukuni na uku shine wajtinabu ma anhuna hawa zajar da nisantar duk abin da ya hani ya tsawatar in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mu dena abu to a matsayin mu nan mu ne dole mu dena ubangiji ta'ala yace wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu haka kuma shi ya faɗa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum gaba ta hudu ko kuma mu ce rukuni na hudu shine wa Allah yu'badallahu illa bima shar'a kar a sake abauta ma Allah sai da abin da manzon Allah ya karanta kar mu sake mu kusanci Allah da wani abu mai sunan ibada sai muna da tabbacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya karantar da wannan ibada an gane ko kamar yanda yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun to shine sai yace fa innakum aqa'u laka bi zalik in har sun maka biyayya wato sun karbi wannan kalima ta shahada wannan na tabbatar mana karantarwa ta addinin musulunci musamman abin da ya shafi bangaren jihadi kafirai idan an kai musu farmaki ba kai tsaye ba ake fada su da sara da suka an gane ko farko za a kiraye su zuwa ga musulunci in sun musulunta fa lillahi alhamdu shine daman abin da ake da bukata in sun ce ba za su musulunta ba, to a wannan lokaci shi ne ya cancanta a fada su da yaki. Amma in ba Yahudawa ba ne da ‘yan mushau, idan Yahudu ne ko ‘yan mushau, idan an kai musu hari, farko za a kiraye su zuwa kalima ta la ilaha illallah, in sun faɗa fa lillahi alhamdu, abin da ake bukata ya samu. Idan sun yi girman kai ba za su faɗa ba, sai a dawo mataki na biyu a ce ku yarda da cewa za ku ba da karo ga musulmi a duk shekara, ita ce jizya. Idan sun yarda sun amince, to shi kenan, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce katilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladina utul kitaba hatta yu'budu jizyata an yadin wa hum sajirun. Idan suka ce ba za su ba da wannan jizya, ma'ana karo ba za su ba da ba, sannan sai a dawo mataki na uku, shine dole ne za a yake su. Amma duk wani wanda yake ba ga Yahudi ba, ba dan mushau ba, farko la ilaha illallah za a nema, in ya ki fada to sannan jinin sa da dukiyar shi sun halatta, dole ne za a yake shi. Shine yace fa in hum aqa'u laka bi zalik, in har sun maka biyayya sun karbi wannan kalima ta la ilaha illallah, fa akhbiruhum, manzo Allah yace ka ba su labarin anna Allah kad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla, ka tabbatar musu cewa Ubangiji Ta'ala ya farlanta musu salloli lokaci biyar a dukkan tsawon yini da dare. Wannan shine yake nuna mana iya abinda Allah ya farlanta mana na salloli a tsawon yini da dare, salloli ne biyar. An gane ko? Akan wannan dalili malamai suka tafi akan cewa witri ba wajibi bane ba, kamar yadda malaman Hanafiya su suke kan cewa yin shafa'i da witri dole ne. An gane ko? To wannan dalili ne da yake tabbatar da cewa sallah lokaci biyar su kadai ne Allah ya farlanta mana a tsawon yini da dare. Don haka malamai suka tafi akan cewa duk wata sallah ba wajibi bace, nafila ce, sai dai kan iya zamantowa nafila ce mai karfi. To amma a magana mafi rinjaye, kamar yadda bayani ya gabata, sallar Idi wajibi ce, tahiyatul masjid wajibi ce, sallah ta dishewar rana wajibi ce. An gane ko? Don haka anan kenan a iya abin da yake tsawon yini da dare shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana. Amma ba dan yana nihin cewa waɗancan salloli ba wajibi ba, domin dalilai sun tabbata duk waɗannan salloli da muka zana tilas ne yin su, sallar Idi, sallar dishewar rana, sannan kuma da tahiyatul masjid. Shine sai ya ce fa innakum aqa'u laka bidhalik, in har sun maka biyayya, wato sun karbi wannan salloli lokaci biyar tsawon yini da dare, fa akhbirhu, ka ba su labarin anna Allah kad farada alaihim sadaqa, Ubangiji Ta'ala ya farlanta musu sadaka a cikin dukiyarsu. Bayani ya gabata, zakka ba a ambace ta ba sadaka illa domin na nuna gaskiyar imanin wanda yake fitar da ita. Duk mutumin da zai jimre ya fitar da zakka, to wannan alama ce wadda take nuna gaskiyar imaninsa. An gane ko? Domin dukiya abu ce wadda tana da alaka da zuciya, alaka wadda take mai matukar gaske, ba kowa yake iya jimrewa ya fitar da dukiyar shi ya bada akan taimaka ma addinin Allah. To dan haka aka ambace ta sadaka kenan, domin tana nuni zuwa gaskiyar mai badata. Shine yace ka ba su labarin cewa Allah ya farlanta musu wato sadaka a cikin dukiyarsu. To ukhazu min aganiyahim faturaddu ala fuqara'ihim, wannan zakka za a karbe ta daga wajen mawadatansu, sannan kuma za a dawo da ita ga talakawansu. Wannan na nuna mana ashe ba kowa ba zakka take zama wajibi a kansa sai mawadaci. In aka ce mawadaci, mutumin da yake da tarin dukiya mai yawa. Amma fa abinda ake nufi da wadata a nan shine mallakar wato nisabi. Idan aka ce nisabi shine gwalgwadon da ya kai a fitan masa da zakka, in ma a cikin kudade ko a cikin dabbobi ko a cikin kayan gona. A cikin kudi, kamar yadda bayani ya gabata, mun ce za mu tambayi masana dangane da nawa gram kin zinare yake a yau. Mun ku tambaya har yau dai yana kan lissafin da muka bada, kowane gram daya ana saida shi jika 15. don haka jikka 15,585 shine zai baka miliyan 1 da jikka 275 wannan shine gwalgwadon abin da yake a fitar da zakka duk wanda ya mallaki haka sunan shi mawadaci ba talaka bane ba an gane ko in ya shekara kenan wanda kuma karin bayani zai zo akan cewa wato mutumin da ya mallaki wannan nisabi shin zakka tana iya saraya daga kanshi ko da akwai wannan gwalgwado a hannunsa sannan sai ya ce faturaddu ala fuqara'ihim kuma za a mayar da wannan zakka ga talakawansu me ake nihi da talaka ana in aka ce talaka dai asali mutumin da rayuwarsa rayuwa ce wadda take dutse a hannun riba yau an samu gobe an rasa wanda a iya rayuwa dai bai har yanzu bai samu ba abin da zai wadace shi ya biya bukatun shi wannan shine ake kira da talaka to amma me ake nihi da talaka anan mutumin da bai mallaki nisabi ba an gane ko mutumin da bai mallaki nisabi ba mutumin da bashi da miliyan 1 da jikka 250,75 a hannun shi kuma ta shekare a aje ko yana juyawa wanda yake kuma mallakar shi babu wani bashi a kan shi to wannan talaka ne amma zaka iya samun mutum yana da kaya na kusan miliyan 10 ko miliyan 20 kuma talaka ne an gane ko saboda shi kasancewar iya abinda za a kalla a nan kenan mutumin da yake da waɗannan kudade a hannu a aje kudade ne sun shekara a aje ko kuma yana juyawa to amma kaddara cewa a duk wata na Allah kana samun sama da jikka 200 jikka 300 ko jikka 200 amma bukatu kake babu abin da yake aje wa sunan ka talaka ba a kiran ka mutaci saboda wannan abin da kake samu bai ishe ka ba bukatunka duk da cewa wannan ya ke banta ga mutumin da yake da tsawon guri to iya dai abin da muke so mu sani anan talaka wane ne talaka kenan mutumin da bai mallaki nisabi ba wannan ya cancanta a dauki zakka a bashi to nan da yace faturaddu ala fuqara'ihim ni ake nihi da talakawansu su yan garin da aka je aka karbi zakkar su talakawansu waɗanda suke rayuwa da su su za a ba zakkar ko kuma faturaddu ala fuqara'ihim ana nihin cewa duk wani musulmi duk inda yake a fadin duniya za a iya daukan zakka a kai a bashi malamai sun danyi sabani anan wasu suna ganin cewa baya halatta a dauki dukiyar zakka daga garin da ta zama wajibi a kai ta wani gari a raba ta kamar misali kai dukiya anan ubangiji ta'ala ya yalwata maka idan ka fitar da zakka ba maganar ka dauke ta ka kai kauyen ku ka raba ma yan uwanka suna ganin dole anan inda zakkar ta zama wajibi inda ka samu dukiya nan kake juyawa dole talakawan da suke rayuwa anan su ne zaka ba menene hujjar su suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa tu'khazu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim za a karba daga wajen mawadatan su kuma a maida ga talakawan su kenan su jama'ar da aka amshi zakkar su duk da cewa magana mafi rinjaye wadda kai tsaye ma al-Imam al-Bukhari babi na musamman ya kulla akan wannan hadisi faturaddu ala fuqara'ihim ay ala fuqara'il muslimina talakawan musulmi duk inda suke za a iya daukan zakka akai a basu illa kasancewar dole a kiyaye maslaha ana kamar yanda wakilan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake tura su su je su amsu zakka wani lokaci sukan je idan sun amshi zakka idan sun ga mabukata anan sai su rabe wannan zakka ba abinda za su kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama face da sahi iya abinda suka amsa an gane ko wani lokaci kuma in sun ga cewa akwai maslahar a zo da wannan zakka birnin Madina to za su zo da ita gaba dayanta to dan haka dai anan abinda muke so mu gane in Allah ya maka dukiya ka fitar da zakka can kana da wasu dangi a ƙauyen waɗanda suke mabukata ne kuma suna da tsananin bukata to ba laifi wannan zakka kana iya kasata ka dau wani kaso ka raba ma talaka wanda kake tare da su anan sannan wani kason kuma ka kai ka raba ma waɗanda suke wato dangin ka waɗanda suke can mabukata kamar yanda ƙarin bayani zai zo nan gaba ba wanda yake makusancin ka zakka yafi lada akan ba wanda yake na nesa domin akwai lada ta fuska biyu ladan sadaka da ladan zumunci amma a dangin ka ba kowa bane ake bashi zakka kamar yadda bayanin zai zo. To shine anan kenan da yace alafu qara'ihim, zamu fahimci cewa ashe kafiri baya halatta a dauki dukiyar zakka a bashi. Duk mutumin da ya kafirce ma Allah subhanahu wata'ala bashi da haƙƙi a cikin dukiyar zakka, sai dai ta wata fuska kamar yadda bayanin zai zo nan gaba. Daya daga cikin fuskoki takwas wanda ake sarrafa zakka, akwai kafirai waɗanda ake lallashin zukatansu, wannan bayani zai zo a kansu. Amma duk wanda yake ba musulmi ba, bai ya halatta a dauki zakka a bashi, sai dai ta wancan fuska wadda za mu yi bayani a kanta nan gaba insha Allah. Sai ce fa in kuma aqaqu laka bidhalik, in har sun maka biyayya sun yadda da cewa za su bayar da wannan zakka. Maza Allah sai ce masa fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Anan abin da ya kamata mu fahimta shine at-tadarruj, wato bi a sannu kenan. Dan ba a buƙatar kai tsaye kawai daga mutum ya musulunta a zo a jibga masa karantarwa ta musulunci, kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza. Idan aka masa irin haka, abin yakan iya nauyaya akan shi gaba ɗaya, ma musuluncin ya kyamace shi. Yanzu mutumin da ya saba shashanci yayi kaza yayi kaza, kai tsaye musulunta mu ce masa kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza, ka daina kaza ka daina kaza ka daina kaza ka daina kaza, sai ya ga tamkar an matse shi an sanya shi cikin wata kwalba an like baki, zai ga rayuwarsa ta masa kunci. To don haka salo ne wanda yake na karantarwar addini, shine bi a sannu, duk abin da za a yi a bi a hankali, wanda haka Allah ya bi mu a sannu game da shar'anta mana dokoki. Alkur'ani sai da ya kwashe shekara 23 yana sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan yau aka ce a daina abu kaza, to sai an samu tsawon lokaci, sannan sai a sake turo wani sako a ce ku daina kaza. Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa inda Ubangiji ta'ala kai tsaye zai ce daga yau a daina shan giya, a daina zina, a daina sata, a daina kaza, a daina kaza, to da yawa daga cikin jama'a ma sun yi ridda sun bar musulunci. To amma Allah sai ya bi mu a hankali ya saukar da wannan alqur'ani daki daki, kamar yadda yake cewa wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqas wa nazzalnahu tanzila. Don haka su wawaye marasa tunani da hankali, waɗanda suka kafirce ma Allah, suka kafirce ma manzansa, wai suke faɗa wai inda a ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne na gaskiya, to ne zai hana a saukar masa alqur'ani a dunkule irin yadda aka saukar da Taurat da Injila a dunkule. An gane ku? Wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida kadhalika linusabbita bihi fuadak waratalnahu tartila. Wani ya hana a saukar masa da alqur'ani jumla daya kamar yadda aka saukar da Taurat da Injila. To ba su san da cewa ba manzon da ya zo da alqur'ani ya sha bamban da wadancan manzanni, al'ummarsa ta sha bamban da wadancan manzanni, domin wannan manzo ne wanda Allah ya turo shi domin rahama ga dukkan duniya gaba daya har zuwa kiyama. Don haka kenan kasancewar rahama ce ta Ubangiji ta'ala da yake nihi da wannan al'umma ya bi mu a sannu. Su wadancan mutanen Annabi Musa yaya yawa kana lokacin da Allah ya saukar da Taurat a jimilce da aka zo da ita, juya baya suka yi suka ce ina ta musu nauyi, yaya za a yi su iya a ce daga yau a daina kaza a daina kaza a daina kaza a yi kaza a yi kaza. Ubangiji ta'ala sai ya daga dutse ya musu rumfa, in ma su karfi wannan littafi da mahimmanci su yi aiki da shi, ko kuma dutse ya faɗo ya hallakar da su, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wa izna takana li shabala fawqahum ka annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bi khuzu ma atainakum bi quwwa wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dutse Allah ya daga ya musu rumfa, in ma su yi aiki da abin da yake cikin ta na dokoki, ko kuma dutsen ya faɗo ya hallakar da su. To dan haka anan ya kamata masu kira zuwa ga addinin Allah ya zamanto wato suna da bi a sannu, ba haka ba kai tsaye kawai zaka lauta ma mutum abu ka ce kai kaza kai kaza, yi kokari ka so ko masa wani abu wanda yake mai sauki, in ya saba yi yau da gobe kuma sai ka kara masa wani abu. Don haka a farko manzo Allah ya ce ka kira su zuwa kalimar shahada, in sun karbi wannan kalima sun maka biyayya, to abu na biyu manzo Allah ya ce ka tabbatar musu cewa Allah ya farlanta musu sallah lokaci biyar a tsawon yini da dare. idan sun karbi wannan sallah biyar a tsawon yini da dare sannan ka ba su labarin cewa Allah ya farlanta musu sadaka kaga idan ka dauka a farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kira ni zuwa ga tauhidi sai da aka shekara 10 ba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nema a wajen jama'a illa su ce la ilaha illallah sannan kuma su fahimci ma'anarta su kudirce gaskiyarta a zuciyarsu sai da aka shekara 10 kafin a yi hijira da shekara 3 ubangiji ta'ala ya farlanta sallah sannan wato azumi sai a shekara ta 2 da aka koma madina ubangiji ta'ala ya farlanta shi haka ita ma zakka a shekara ta 2 bayan an koma madina ubangiji ta'ala ya farlanta ta hajji ko sai a shekara ta 9 to dan haka shine sai yake cewa fa'iyaka wa kara'ima amwali wato ka kiyayi wato zababan dukiyas ma'ana mawadata masu fitar da zakka ka kiyayi zababbiyar dukiyas lafazin kara'im ko kuma lafazin iyaka wato ismu fi'ilil amr ne bi ma'ana ihzar ka kiyayi abu kaza shine yace masa fa'iyaka wa kara'ima amwali ka kiyayi wato zababbiyar dukiyar su kenan lafazin kara'im jam'i ne na karima in aka ce karima shine zababbiyar dukiya sai yace wattaki da awatal ma'ul kenan anan ba a buƙatar mai malamin da zai zo ya karbi zakka wakilin shugaba sai ya zabe na kirki ya ce su za a bashi wannan bai ya halatta idan yayi haka ya zalunci masu dukiya an gane ko ba za ka zo dabobin mutum ka ware waɗanda suke uwar garke da duk waɗanda suke kosassu ka ce su za a baka a matsayin zakka in har kai haka ka zalunci masu dukiya sannan kuma ba za ka amshi waɗanda suke koma baya in kai haka kuma ka zalunci masu karɓar zakka su ne talakawa me za a yi sai mu koma kamar yadda al-Imam Zuhri yake cewa mai karɓar zakka idan ya zo ga dabobin mai zakka sai ya kasa dabobin kashe uku waɗannan su ne lamba na farko kenan waɗanda suke na ƙwarai a cikin garki sannan kashi na biyu masu bi musu sannan kashi na uku waɗanda suke masu bi musu kenan a wannan kashi na tsakiya zai karɓi zakka an gane ko don haka anan manzon Allah ya ce fa'iyaka wa kara'ima amwalihim ka kiyayi wato zababbiyar dukiyar su su mawadata sai ya ce wattaki da awatal mazlum manzon Allah ya ce ka kiyayi addu'ar wanda aka zalunta فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ domin yanda al'amarin yake addu'ar duk wanda aka zalunce shi babu shamaki tsakaninta da ubangiji subhanahu wata'ala nan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ba Mu'az jan kunne yace ka kiyayi zababbiyar dukiya ta mawadata saboda in har yayi wannan yayi zalunci in yayi zalunci ko me zai biyo baya za su yi masa muguwar addu'a wannan addu'a ku idan an yi ta kai tsaye ubangiji ta'ala zai karbe ta domin addu'a ce wadda babu shamaki tsakaninta da ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka a takaice wannan hadisi malam ya shigo da shi a wannan babi domin ya nuna mana hukuncin zakka hukuncinta farilla ce ko ka ce farilla ko ka ce wajibi duk daya ba bambanci waɗanda suke bambanta tsakanin farilla da wajibi sune malaman hanafiya an gane ko to amma jumhurin malamai idan aka ce farilla da wajibi babu bambanci don haka wannan nassi ne a bayyane wanda ke nuna cewa zakka dole ce tunda me yace fa akhbirhum annallaha qad farada alaihim khamsa salawatin annallaha qad farada alaihim sadaqa ka ba su labarin cewa Allah ya farlanta musu zakka a cikin dukiyarsu wadda za a karba daga wajen mawadata sannan kuma a maida ta wato ga talakawa don haka kenan wannan yana nuna mana zakka kenan hukuncin ta farilla ce sannan karin fa'ida akan wannan hadisi wannan na nuna mana wajibi ne duk mutumin da ya musulunta a karantar da shi rukunin musulunci an gane domin annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci Mu'azu ya karantar da su rukuni na farko ita ce kalimar shahada da rukuni na biyu wato shine tsaye da sallah rukuni na uku shine bayar da zakka sannan kuma wannan yana nuna mana cewa duk mutumin da ya musulunta yayi kalimar shahada to wannan kalimar shahada kadai ba za ta wadace shi ba dole sai ya zo da sauran abubuwan da Allah ya farlanta ma bayansa anan da yace ka ce da su su ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah in sun fada sun amsa manzon Allah yace to ka tabbatar musu cewa Allah ya farlanta musu sallah lokaci biyar a tsawon yini da dare in sun amsa sannan ka ce Allah ya farlanta musu sadaka a cikin dukiyar su wanda za a amsa daga wajen mawadata a bayar da ita wato ga waɗanda suke wato mabukata kuma anan dalili ne wanda yake tabbatar mana ashe dukiyar zakka gaba dayanta ana iya dunkule ta abada ta ga jinsi guda kamar yanda yace anan faturaddu ala fuqara'ihim a bayar da ita a maida ta ga talakawansu tare da cewa Allah ya zana fuskoki takwas wanda ake sarrafa dukiyar zakka don haka in talakawa kadai ka bar zakka zakka ta yi ba dole bane ba sai ka hade wannan fuska takwas sannan kuma wannan yana nuna mana tsarin addinin musulunci wanda addini ne wanda babu addinin da ya tinkare shi a wajen kyawun tsari yanda addinin musulunci yake kokarin hada kan jama'a domin hada kan jama'a yana tabbata ta hanyar taimaka ma juna kaga dukiyar da za a amsa daga wajen mawadata a bada ga talakawa wannan taimaka musu ne don a zauna lafiya kuma don a ƙara danko na so da kauna tsakanin jama'a sannan kuma wannan yana nuna mana haramun ne kenan duk wata dukiya zababbiya daga cikin dukiyar jama'a kenan a ce ita za a amsa kenan tsaka-tsakiya ya kamata a amsa domin anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yayi kashedi don haka yake tabbatar mana cewa duk wanda aka zalunce shi addu'arsa addu'a ce amsarsa an gane ku tsakanin wannan addu'a da Ubangiji subhanahu wata'ala babu shamaki kai tsaye yana yin addu'ar Allah zai amsa masa don haka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa addu'o'i guda uku amsassu ne babu kokonto game da amsuwarsu farko sai ya ce addu'ar mahaifi ga ɗansa uwa ko uba in ya ma ɗansa addu'a ta alkhairi kai tsaye wannan addu'a Allah ya amsa ta biyu manzon Allah ya ce addu'ar matafiyi duk wanda yake cikin bulaguro in dai ya addu'a Ubangiji ta'ala bai ya dawo masa da addu'arsa na uku shine wanda aka zalunta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana don haka a wani hadisi a wata riwaya manzon Allah ya tabbatar mana cewa ko da kafiri ne in dai aka zalunce shi yayi addu'a to Allah ya amshi addu'arsa don haka akwai wauta ga mutum jama'ar da suke cewa ai kudin kafire ne in naci banza kafircin shi na kanshi ukubar kafircin shi ba za ta shafe ka ba amma in ka ci dukiyar shi ka ci haram Ubangiji ta'ala sai ya fitar masa da haƙƙin shi a gobe kiyama kuma in ya maka addu'a kai tsaye Ubangiji ta'ala zai karbi wannan addu'a sai Allah ya sa kauta masa to amma anan kar mu fahimci cewa da Allah ya ce addu'ar wanda aka zalunta babu shamaki tsakaninta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ka zamanto ka ce kai so kake ka ga wannan me ake cewa shayin zibiya yanzu da zaran ka yi addu'a amsa maka a wata riwaya Ubangiji ta'ala ya ce la ansurannaka walau ba'dahi ne kai wanda aka zalunta Ubangiji ta'ala ya ce na rantsi da girma na da buwayata haka a cikin lafazin ya ce wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahi kai wanda aka zalunta Ubangiji ta'ala ya ce na rantsi da buwayata da girma na zan taimaka maka koda bayan wani lokaci ne an gane ko ba maganar kenan kai addu'ar ka ce yanzu kake so a amsa maka komai Ubangiji ta'ala ya kayyade masa lokaci sai dai ka jira lokaci an gane ko Ubangiji ta'ala yake cewa li kulli ajalin kitab wannan kuma na nuna mana ashe mutumin da aka zalunta ya halatta ya ma wanda ya zalunce shi muguwar addu'a amma kuma ma kar kai addu'a ta wuce iyaka bakin gwalgwadan zaluncin da ya maka bakin gwalgwadan addu'a da zaka masa amma kuma abinda aka fi so in an zalunce ka ka kauda kai ka yafi kar ma ka waiwaya zuwa zaluncin da aka maka wannan shine yafi dacewa kenan shi kayi addu'ar ka ce Allah ya isa kayi addu'ar cewa Allah ya sakauta maka wannan ya halatta ga duk wanda ya zalunce ka amma abinda aka fi so ka kauda kai ka manta kamar yadda Ubangiji ta'ala ya kudaitar da mu game da yin abuwa akan duk zaluncin da aka mana da cutarwar da aka mana sannan kuma abu ne ake nihi da wanda aka zalunta in aka ce wanda aka zalunta in ma ya kasance mutumin da aka tauye masa haƙƙin shi wanda ya cancanta a bashi kaza ka cancanta a baka sai aka tauye ma haƙƙin ka aka ki baka in ma aka baka wani bangare aka hana ka wani bangare ko aka hana ka gaba daya to wannan an zalunce ka fuska ta biyu ko kuma a dora maka abinda bai cancanta ba a dora maka a ce sai ka bada kaza alhali kai ko baka bai cancanta ba a ce ka bada to wannan shi ma zalunci ne dan haka kuma wannan yana nuna mana ashe duk masu kira zuwa ga addinin Allah farko abin da ya kamata su bada muhimmanci akan shi kenan shine kira zuwa ga tauhidi a karantar da al'umma tauhidi idan tauhidi ya zauna komai zai zauna na ibada amma matukar tauhidi bai samu gudun zama duk abin da aka gina na ibada sunan shi rusheshe ba za a ci amfanin sa a nan duniya balantana a makoma lahira don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da yi kokarin gina al'umma akan tauhidi sannan duk wasu ayyuka na ibada suka biyo baya kuma kar mu fahimci cewa daga wannan shekara 10 ya daina kira zuwa ga tauhidi har karshen rayuwarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fama tabbatar da wato aqida ta tauhidi a cikin zukatan jama'a don haka ba abinda zai kawo kwanciyar hankali da nutsuwa ga bawa a rayuwarsa ta duniya da makoma lahira dole sai ya fahimci tauhidi in aka ce tauhidi ka san menene haƙƙin Allah abin da ya cancanta a sarrafa masa mai sunan ibada kuma ka san duk abin da bai cancanta ba ga Ubangiji subhanahu wataala a tsarkake shi a wanke shi karin bayani insha Allah zai zo nan gaba akan menene hukuncin kenan mutumin da yana da halin fudda zakka yake fuddawa kuma menene na tsoratarwa game da rashin fitar da zakka da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك